نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بهك ينقوى. السلام عليكم ورحمة الله. Barkan mu da wannan marici na Alhamis 28 ga watan Sha'ban a shekara ta 1446 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 27 ga watan 2 a shekara ta 2025 miladiya. A wannan katafariyar kasuwa ta Sunga, a wannan katafaren masallaci na Abdullahi ibn Mas'ud, ko Masjidu Bilal, Masjidu Bilal masallaci a tsakiyar kasuwa, wanda wannan ya nuna biyin ake hadawa, ana bikin duniya ana na kiyama. Muna roƙon Allah da sunayensa kyawawa da sifofinsa madaukaka, iyayenmu ƴan kasuwa, musamman wanda na ci karo da shi, wanda na fi sani Alhaji Ibrahim dan yaro, da ire-irensa masu himmar hidimar addini, Allah ya kare su da albarkar rayuwa. Duk mutumin da ya samar da wannan masallaci a wannan bigire, lallai ya kamata ƴan kasuwa kada su rinƙa manta shi da addu'a. Ku kun fi ni sanin me nake faɗa, domin wannan waje yanzu da ba kasuwa ba ce, to wani katafaren shago ne da ake karɓan mulamulan kuɗi, wanda wannan kuma yake nuna maka cewa cikin bayin Allah akwai waɗanda hada-hadar duniya ba ta shagaltar da su hada-hadarsu ta lahira. Ubangiji ya yi shaida da yabo ga masu irin wannan ɗabi'a, sawa'an cikin masu mulki, cikin mawadata, kai hatta cikin talakawa. Ubangiji ya ce, alladhina in makkannahum fil ardi aqamus salata wa atawu zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkari wa lillahi aqibatul umur. Duk waɗanda idan muka ba su dama a ban ƙasa, daman nan ta mulki ce, daman nan ta kuɗi ce, daman nan ta wace isa ce, kai koda ta lafiyar jiki ce, Allah ya ce aqamus salata, babban abin da ke shan kansu da ɗaukar hankalinsu, ya za a yi a tsaye da sallah, ya za a yi a samarwa da sallah gata, ya za a yi a gina masallaci, ya za a yi a yi ibada, wa atawu zakata, kuma suna yunƙuri da ƙoƙarin su ga sun ba da zakka, wa amaru bil ma'rufi, suna ƙoƙari su ga sun yi umarni da kyakkyawan aiki, wa nahaw 'anil munkar, kuma suna ƙoƙari su ga sun hana ɓarna. Sai Allah ya ce walillahi aqibatul umur, sauran al'amuran ku bawa Allah, in kai kayi naka to ka ban masa nasa. To a lokaci guda, idan su mawadata sun yi abin da suka yi, zahaba ahlud dusuri bil ujuri, to bai kamata mu kuma talakawa waɗanda muke neman abinci a kewaye da wajen mu zama muna sakaci ba, wanda zahiri ya nuna mun su ma talakawa ƴan uwana masu neman na abinci suna iya ƙoƙarinsu, domin ga yadda masallacin ya cika ya ɗinke, su ma insha Allah za su shiga ƙarƙashin faɗin Allah, rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillah, mutanen da neman na kwabo da ɗari, neman na abinci baya shagaltar da su gaburan sallah, da an yi kiran sallah kowace hada-hada ake za a haƙura a dakatar a zo a yi sallah, da wannan ne rayuwa take yin albarka. Kar ka zamo malalaci a duniyarka, kuma kar ka zamo lusari a lahirarka. Wabtagi fi ma ataka Allahu ad-dara al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Imam Tirmidhi ya fitar da hadisi cikin sunan ɗansa daga Abdullahi dan Uba, Allah ya ƙara musu yarda. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ba da laƙanin kasuwanci, laƙanin albarkar kasuwa. Yace duk mutumin da yazo zai shiga kasuwa sai ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kun ga wannan zikirin, Allah ya ce duk wanda zai shiga kasuwa in yayi shi, to Allah madaukakin sarki zai rubuta masa lada dubu sau dubu. Kataballahu lahu alfa alfa hasana, Allah zai rubuta masa lada dubu sau dubu, kuma zai kankare masa zunubi dubu sau dubu. Wa maha anhu alfa alfa sayyi'a, to sannan Allah madaukakin sarki kuma zai daukaka darajarsa ya bunkasa shi sau dubu sau dubu. Wa rafa'a lahu alfa alfa daraja, a wata ruwayar ta Imam Ibn Majah da Imam Ahmad yace wa bana lahu baitan fil janna, kuma zai gina masa gida a aljanna. Ina masu zuwa cin kasuwanci, babu wata riba da zaka zo ka samu a kasuwa da ta kai wannan. Shi yasa Abdullahi dan Umar idan safiya ta yi kullun yakan ce da dalibansa, ku zo mu je mu ci kasuwa. Sai su rako shi, sai su ga ya zo ya shiga kasuwa ta wannan kofa ya fice ta waccan, ko taya kaya bai baballanta na ya siya. Sai suke cewa ya Abu Abdurrahman, wannan kuma me kenan, ka ce zaka zo cin kasuwa kuma kai ko tayi ba kai ba bari a sallama ma bari ka siya. Sai ce ai mun gama cin kasuwa, akwai cin kasuwar da yafi wannan? Sai karantar da su wannan zikirin. Da haka ina fatan ƴan uwana masu hidindimu a kasuwa su rike wannan zikirin, zai amfane su ƙwarai da gaske. Kasuwanci sana'a ce mai albarka, Ubangiji da kansa ya mata izini ya ce wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, Ubangiji ya halatta siye da siyarwa amma fa ya haramta riba. Wajibi ne ga dukkan ɗan kasuwan da yake so ya zauna lafiya. Kasuwanci iri-iri ne, ba ribar da za ka samu za ka rinka kallo ba. Shin kasuwancin da kake yi ko za ka yi yana cikin ɓangaren na halal? Domin ba girin-girin ba ta yi mai, ba farkon ba ƙarshen. In baya cikin na halal ka haƙura da shi, ko me za a samu? In yana ɓangaren riba ko haram, to ka nisance shi. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce duk wanda yake cin riba yana yaƙi ne da Allah. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin min Allah wa rasulihi. Ya ku waɗanda suka yi imani, ku ji tsoron Allah, ku guji riba. In kuka ki, to ana shelanta muku yaƙi da Allah da manzon Allah. Wa zai iya wannan yaƙin? Abdullahi dan Mas'ud yace riban nan da kuke jin ana fadarta tana da aji-aji munana guda 70 kai. Ajin ƙarshe wanda yafi kowanne karanta, muninsa shine kamar mutum ya kwanta da uwarsa wacce ta haife shi. Shine mafi kankantar munan zunubin da zaka iya samu na riba. Riba tana lalata dukiya. Domin Allah ne da kansa ya alkawari duk dukiyar da riba akwai cikin ta sai ya lalata ta. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Alkawarin Allah zai lalata dukiyar da take mu'amala da riba, amma zai haɓaka me? Dukiyar da ake sadaka a cikin ta. Kasuwanci sana'a ce ta annabawa. Duk wanda ya karanta tarihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya san tun yana dan karami bakkansa Abu Talib yake safara da shi, yake kai shi kasar Sham dan ya koyi kasuwanci. Matarsa ta farko kasuwanci ya hada su da ita a sanadiyar kasuwanci, ya aure ta. Sanadiyar kasuwanci da amana ta sa ake kiran Annabi da Al-Amin, amintacce. An gwada an gani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi wani abu ne yafi dadi kuma yafi zama halal cikin abin da dan adam zai kai bakin sa, sai ce amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur, sana'ar hannu da kuma dukkanin cinikayya nagartatta. Da ka lalle in kasuwancin ka ya zama nagartacce, to insha Allah ana sa ran zaka ci halal. Duk mutumin da yake cin halal to yana da tabbacin in yayi ibada Allah zai karba. Amma duk mutumin da baya cin halal sana'arsa ba garanti bace, to kar kai tsammanin zakai sallah Allah ya karba, kar kai tsammanin zakai azumi Allah ya karba, kar kai tsammanin zakai zakka Allah ya karba. Bisa ga ka'idar inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, Allah mai tsarki ne baya karba sai mai tsarki. Kuma manzo Allah ya gaya mana wani mutum mai himma da kwazon ibada amma matsalar sa sana'ar sa ce ba mai kyau ba, sai sa Allah ba ruwan sa da shi, yayi ta addu'a ba a sauraron sa. Thumma zakara ar-rajula yutilu as-safara ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila as-samaa ya rabbi ya rabb. Yana da kwazo da himmar addu'a wanda abu ne mai kyau. Kamar ina matsalar take ba a karba, mata'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghuzziya bil haram fa anna yustajaba la. Azalla yace matsalar abincin sa haram ne, abin shan sa haram ne, tufafin sa haram ne, yayi guzurin haram, to taya Allah zai karba? Allah ba zai karba ba. Dan ka mu kula da kyau bayin Allah, mu kyautata nema, mu zama masu himma wajen nema, mu zama masu gaskiya, mu zama masu amana, mu zama duk lokacin da wata hada-hada ta taso mana ba abin da za a samu ba halaccin tukuna. Kadan mai albarka yafi mai yawa mara albarka. Kada mu rubu da san mu samu duniya yanzu mu yi tashin kumfan gishirin andir, mu tashi yanzu mu sauka yanzu. Bahaushe yace a dade ana yi sai gaskiya. To wannan shine yar tsarabar da nazo da ita ta kasuwa.
Ba da ladiya.
Sai tsarabar da kuma ta shafi kasuwa da ma inda ba kasuwar ba. Cikin hikimar Ubangiji Subhanahu wataala muna fuskantar wata mai albarka. Shine watan Ramadan. Watan Ramadan wata ne mai daraja, wata ne mai albarka, shine wata na tara cikin watannin musulunci guda 10-12. Shine watan da Allah madaukakin sarki ya zaba dan ya saukar da Alkur'ani a cikin sa. Shine watan da ake samun daren Lailatul Qadri dare daidai da wata 1000, bal ma yafi haka. Domin Ubangiji ya ce Lailatul Qadri khairun min alf shahr. Shine daren da Allah yake yin budget na shekara shekara. Ubangiji ya halicci duniya ya gama mata budget duka. Ba wani sabon aiki da Allah zai yi a yau, ya gama komai. To amma bisa ga hikimarsa da tsarinsa, shekara shekara kuma yana saukar da kaddara ta wannan shekara. Duk wata kaddara da ka sani mai kyau ko mara kyau, shine Allah ya ce fiha yufraqu kullu amrin hakim. Duk wani al'amari na hikima, idan an ce hikima shine aje a ba inda ya dace, to fiha a daren Lailatul Qadri ne yufraqu, muke rarrabe shi. Ubangiji ya ce amran min indina, wannan ku al'amari ne namu, inna kunna mursilin, muke aiko yan aiki. Malamai sukan ce duk wani abu da zai faru a wannan shekara mai zuwa a daren Lailatul Qadri Allah yake sanar da mala'ikun da ya wakilta wajen aiki. Akwai mala'ikan da aka wakilta da azurta bayi, shine dan aikan. To a wannan dare ne Allah yake bashi listin wanda za su yi arziki a shekarar da za ta zo, wanda za su fita daga talauci. Akwai mala'ikan da yake kula da talauta mutane, Allah ya wakilta shi da haka. To da haka shi ma a wannan dare Allah madaukakin sarki zai bashi listin waɗanda za su gaba da karayar arziki a shekara mai zuwa. Allah kar ka samu cikin su. Akwai mala'ikan da ke kula da mahaifar mata, duk macen da aka sadu da ita mani ya shiga mahaifarta, to akwai mala'ikan da Allah ya wakilta ya kula da wannan mahaifar da mani. To shi ma wannan mala'ika a wannan dare Allah yake bashi listin adadin matan da za su haihu a duniya. Akwai mala'ikan da ke karɓar rai, za a bashi listin wanda za su mutu. Akwai mala'ikan da ke kula da saukar ruwan sama, za a bashi listin adadin ruwan da ake so ya sauka, da wanda zai amfana, da wanda zai bukata ni ya tafi. To kaga kenan wannan dare ya nuna maka ba dare bane na wasa, kuma a wannan wata mai albarka ake samun sa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance duk lokacin da watan Ramadan ya tunkaro, yakan yi wa sahabbai huduba da fadakarwa ta musamman dan a dada shiryawa, a dada kintsawa. A hadisin Ubada ibn Samit, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan ce atakum shahru Ramadan. Ku jama'a ku sani ga watan Ramadan nan ya tunkaro ku. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah ya farlanta muku yin azumin sa, wajibi ne. Faman shahida minkum ash-shahra faliyasumhu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace tuftahu fihi abwabul jannah, ana bude kofofin aljanna a cikin sa. wanda wannan ya nuna maka kofofin aljanna kafin haka a rufe suke, cewa ana budewa ya nuna ana san a shiga, domin duk inda kaji an ce an bude kofa to me yake so a shiga. Sannan manzo Allah yace wa tughlaqu fihi abwabul jahim, kuma ana rufe kofofin wutar jahannama a watan Ramadan. To kaga shi kuma yana nuna ba a san a shiga, kuma wannan ya nuna maka da aljanna da wuta duk suna da kofa. Sannan kofofin wuta in ba a watan Ramadan ba a bude suke, domin duk abin da kaji an ce an kulle to da aya yake a rufe yake, in a rufe yake ba a sake rufewa. Haka wannan ya nuna maka kofofin aljanna kafin watan Ramadan su kuma a kulle suke, shi yasa ma aka ce ana budewa, duk abin da kaji an ce an bude to da a rufe yake. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan ce ana rufe, ana daure kangararrun aljanu, sawa'an na mutane da kuma na aljanu, ma'ana shedanu. Za ku ga sau da dama idan watan Ramadana ya zo, gidajen laifuka suna rufewa. Bana mantawa a shekarar 1996, kun ban manta ba, lokacin nima ina zuwa kasuwar Sangane, a lokacin akwai wani gidajen da nake tambaya yanzu ko yana nan, ana ce da shi moli, gidan rawa ne, wani fara ne, in mun tashi daga makaranta za mu koma gida muna ganin sa a kofar gida, shi yake karɓar kuɗi mutane suna shiga. To wannan fara in lokacin azumi ya yi, shi da kansa rufewa yake, ba a yi, wallahi ba a yi, sai kai ta wuce aka ga baya nan. Ina kyauta da san kila ba musulmi bane, ta yi kuma musulmi ne, amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana daure alshedanu. To wannan mun gani da idan mu inda ake daure shedanu. Idan ka je wata jiha daga cikin jahohin arewa maso gabashin Najeriya, akwai wata kalma da suke faɗa, shedanu kangararru ɗan duniya suke faɗarta in watan Ramadan ya zo, sai su ce ai an daure littafi. Da na je jihar nake tambaya me ake nufi da an daure littafi, sai in ji kaza kaza ce an daure littafi, me ake nufi? Wai an daina sabo, sai bayan sallah za a kwanci. Dace to ina ma wannan littafin ba zai kwanta ba an daure shi. Zaka ga wani mutum ba ruwansa da wani mai wa'azi, ba wanda ya masa nasiha, amma da Ramadan ya zo da kansa sai ya tattara ya daina shedanci. Wannan ya nuna maka shedan ne kuma an daure shi ne. Me hikimar daure shedanu, me hikimar bude kofar aljanna, me hikimar rufe kofar wuta? Allah yana so ya yi bayin sa rahama, Allah yana so ya ji kan bayi. To kafin abin da ake so a baka ba tare da ka isa ba, kuma abin nan kana bukatar sa, ya kamata ka maida hankali wajen karba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kuma wa yunadi munadi, akwai mala'ikan da Allah yake saukar da shi zuwa ga wannan duniya yana shela, inda za a bude mana kunnuwan mu duk in yi magana za mu ji. To amma matsalar shine in muka ji maganar mala'ika to fa hankali ba zai kwanta ba. Yanzu ba mala'ika ba, da daddare kawai wani ya buya a bayan kofar gidanka babu wuta cikin duhu, ya kama sunanka ya kira, firgita za ka yi ka ruga abu. To tunda Allah ya san jin maganar mala'ika gare mu a yanzu ba za ta yi mana daɗi ba, to sai Allah yake gaya mana saƙon ta hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abinda mala'ikan ne yake kira yake cewa ya baqiyal khairi aqbil wa ya baqiyash sharri aqsir, ya kai mai son yin aikin alheri yi sauri yi sauri, ya kai wanda yake nufin yin sharri janye jikinka janye jikinka, ba lokacin sharri bane, lokacin alkhairi ne. Sannan manzo Allah yake walillahi utaha wa zalika fi kulli layla, Allah yana yanta bayi daga wuta zuwa aljanna, wannan kan tun daga daren farko na Ramadan har daren ƙarshe. Akwai mutanen da yawa inda ba su riski watan Ramadan ba suka mutu, ɗan wuta za su mutu, amma riskar su Ramadan sai Allah ya ji kansu in sun yi wani aikin na alkhairi sai ya canja su. Watan Ramadan ba karamin alkhairi bane ya ɗan uwa, mutum Allah ya masa arzikin riskarsa, ya masa arzikin ibada a cikinsa. A zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai waɗansu abokai mutane guda biyu, sai ɗayan su yayi shahada a wajen yaki, shikenan sai ake taya masa murna, shi kuma ɗayan yanzu sai ya dawo shi kadai ba abokin, sai ake tausaya masa. Ana nan sai Ramadan ya kewayo, bayan an yi azumin watan Ramadan sai shi wanda bai yi shahada ba shi ma kuma sai ya mutu, amma shi kuma ba mutuwar shahada ya ba, sai aka yi mafarki da nabiyin wanda ya mutu, aka ganshi aljanna ma ta fita shi wancan wanda ya mutuwar shahada. To shine wanda ya mafarki yazo yake ga wa annabi yace naga abun mamaki, wane yayi mutuwar shahada, wane kuma ba mutuwar shahada ya ba, amma naga a mafarki dukkan su sun shiga aljanna sai dai wancan yafi wancan. Sai manzo Allah yace kwantar da hankalinka, ai ya riski Ramadan, da haka Allah ya saka riski Ramadan dama ce ba karama ba, sai ka kere da yawan mutanen da suka riga ka mutuwa suka fi ka nagarta, la'alla ma suka yi mutuwar shahada, amma sakamakon kai ka riski watan Ramadan ka yi amfani da damar ka wajen ibada, sai Allah ya ɗaukaka darajar ka sama da tasu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koyar da mu abubuwa da yawa wanda za mu amfana da su a wannan wata mai albarka na ibada. Kada mu yadda mu bi wa son zuciya da ruɗun ƙwaƙwalwa waɗansu bayi ɗan uwanmu su rinka shar'anta mana abin da suke so a zuciyarsu. Akwai da yawa mutanen da ake ba su wuridduka na salloli, ka je kai sallah kaza, qul huwallahu kaza, fatiha kaza, aja lazimi kaza, wanda ma anzalallahu bihi min sultan, Allah bai ce haka ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana man sama ramadana imanin wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, duk wanda ya azumci watan ramadana da imani da Allah da neman ladan Allah duk zunubansa za a yafe masa. Kenan babban abin da ake so ka kula da shi in zaka shiga azumin watan ramadan, ka shiga da imani. In ka kuskura ka shiga watan ramadana imanin ka yana da matsala, to fa ayyukanka ba karbabbu bane ba, domin sharadin farko na karɓar aiki shine ka zama mai mumini, sannan kuma ya zama kayi aikin nan da ikhlasi. Duk wani abu da ake yi na taron jama'a, duk lokacin da zaka yi shi ka harawo niyya ka kallo Allah, sawa'an sadaka ce, domin mutane suna yawan sadaka a cikin wannan wata, kuma alhamdulillah sunna ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Annabi yana da yawan kyauta, amma in Ramadan ya zo to kyautarsa ninninkawa take. To karka yadda kai gasa da wani wajen kyauta, ba ruwanka da shi, kowa ya iya Allahnsa ya wanke. Yana daga cikin hanyar da ake cin ribar kyauta, boye ta. Manzo Allah ya ce mutum bakwai Allah zai musu inuwa da inuwa al'arshi, ranar da babu inuwa sai ta al'arshi. Sai ya ce daga cikinsu wa rajulun tasaddaqa bi sadaqa fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, mutumin da ya tashi yin sadaka ko kyauta yayi a boye, saboda boyewa haguma bata san me dama ta bayar ba, wannan mubalaga ce. To mawadata da matsakaita, kai har ma da ƴan kankanana, duk lokacin da za a yi wani abu na alkhairi a boye, domin wannan ya fi kusa zuwa ga ikhlasi. Ubangiji ya ce in tubudu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairun lakum, in kun yi sadaka a bayyane madalla, amma da za ku boye ku ba mabukata ya fi muku alkhairi, ba zai taba ikhlasin ku ba. Wani sadakar sa tafi karfin shi ya raba da kansa, yana da bukatar mataimaka da za su taimaka masa wajen rabawa, to amma tare da haka ciwo da su boye kar su faɗi ko waye, shi Allah ya sani. Akwai ɗaya daga cikin jikokin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake kira da Aliyu Zainul Abidin, jika ne na Sayyidina Ali, daga cikin ƴaƴan Sayyidina Al-Husayn, attajiri ne, ya tashi da wadata, yana da kuɗi sosai, yana ciyar da mutane da yawa a unguwarsa ba wanda ya sani. Duk yadda aka yi a gano shi yake raba abincin, an kasa ganowa, sai da ya mutu aka sani. Ta yaya aka gane? Da aka zo yi masa wankan gawa, sai aka ga kafadarsa da tabo irin na dako na ɗaukar kayan wahala. Kun san su a kafada suke ɗaukar kaya a madadin aka, to waɗanda suka zo yi masa wankan gawa da suka gani su dai ba su ce komai ba, saboda idan kaga abu wajen wanke gawa ba a faɗa shiru ake yi. To kwana ɗaya, kwana biyu, wata ɗaya, wata biyu da mutuwarsa, sai talakawa suka daina ganin abincin da suke gani. To daga nan ne sai tsaye gungumi ya fara tasowa, a'a to ko dai wane ne yake kawo abincin nan, tunda ya mutu ba mu sake gani ba. To daga nan ne su masu wankan gawa suka faɗa, suka ce ai kuwa buri yayi kama da mutum da ya mutu, muka zo yi masa wanka mun ga wani tabo a bayansa wanda bai kamata a ce yana da wannan tabon ba. To daga nan ne aka tambayi matansa, ko kun san yana da wata ɗabi'a, yana wani aikin wahala? Suka ce a'a, mu dai mun sani. Sharaɗinsa ne ma in zai auri mace sai ya ce mata to in ukun dare yayi sai ki haƙuri ina bacewa. Ba na dawowa sai bayan asuba, kin yadda? Eh, shikenan. To yadda yake in dare yayi, duk ma'aikatansa suka ga mai masa aiki, aka kawo masa mukullan su todinsa. Idan ukun dare yayi misali, sai sallami matansa daga ɓangarensa, sai je sa kayan ƴan dako, sai je buɗe su todinsa, shi ne ɗaukar jakar abinci da garwan mai, sai ya bi duk unguwarsa ya aje wa kowa a ƙofar gida. Talakawa tun suna tambaya in wannan ya fito ya ce an aje mun, ko kai ka aiko a aje kaya ne ko gidanka? Za sai ce nima na gani, nima na gani, har suka daina tambaya. Sai da ya mutu Allah ya nuna. To a ka'idar Allah, in kana abu ko mai kyau ko mara kyau, ko ka bayyanar ko karka bayyanar, akwai ranar da Allah zai bayyana. To amma babban abin da ake so mutum yayi wa kansa gata shine wannan ikhlasin, wannan ikhlasin yin abu dan Allah. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين بل الله فاعبده مخلصا له الدين ذاك الله abin da yake so shine ayi abu dan shi kar ayi dan wani sa ذاك duk wanda zai yi wani abu a Ramadan ya zama niyyarsa tana biyo baya, niyyarsa tana abokantakarsa, sallah za a je masallaci a tare, kada abin ya zama al'ada, kada abin ya zama biki, a'a Allah ake bautawa. Wane ya ganka, wane kai ya ganka, wane ya san kai, wane kar ya san kai, ba ruwanka da shi. Wata rana an je jihadi, mutane sun yi kokari a wajen jihadi, wasu ma sun yi shahada, sai aka zo ake ba sayyidina Umar labari, ai wane ma yayi kokari yayi shahada, ai wane ma yayi kokari. Mai ba da labarin sai ya ce wa Umar, akwai wane ma yayi kokari amma baka san shi ba? Sai Umar ya ce to ina ruwan in san shi ko ka in san shi? In Allah ya san shi kar Umar ya san shi, haka in Allah ya san kai kada kowa ya san kai, saboda in ba mu yi wasa ba wallahi za mu yi wahalar ibadar mu, mu kashe kudin mu, amma mu yi asarar banza. Domin manzo Allah ya ce inna Allah la yaqbalu amalan illa ma kana khalisan wabtubi bihi wajhu, Allah baya karɓar kowane irin aiki sai wanda aka yi dan shi aka nemi yardarsa. To da haka mu kiyaye wannan. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana yawan karatun Al-Qur'ani a watan Ramadan, kamar yadda nake ya mana watan Qur'ani. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Allah da kansa ya ware shi ya saukar da Qur'ani, dan haka ya nuna mana cewa watan na Qur'ani. Annabi sallallahu alaihi wasallam in watan Ramadan yazo suna karatun Qur'ani da malaika Jibril kullun dare. Imam Shafi yace kullun sauka suke yi, kullun. Da haka annabi yana yin sauka 30 a kowane watan Ramadan. A shekarar da zai bar duniya duk dare sauka biyu suka yi da Jibrilu. Da haka a shekarar sauka 60 aka yi. Wannan yasa zaka ga dukkan sahabbai da tabi'ai suna bawa watan Ramadan kulawa ta musamman game da sha'anin Al-Qur'ani. Imam Qatada ibn Da'ama As-Sadusi yakan daina dukkan wani karatu in Ramadan ya zo ya koma na Qur'ani. Imam Malik dan Anas yakan daina dukkan wani karatu idan Ramadan ya zo ya koma na Al-Qur'ani. To haka magabata na kwarai suke, sawa'an karatu na tilawa, sawa'an tafsiri da sauransu. Dan haka kai ma lalle ka ware wa watan Ramadan wani kaso na lokacinka dangane da Qur'ani, sawa'an a kasuwarka kake, a kafin a fito daga kasuwa ne, a fito daga gida a zo kasuwa ne, a sawa'an an tashi daga kasuwan ne an tafi gida, lalle ya zama kana da wani wurudin Al-Qur'ani dan ka mori wata. Kuma yana daga cikin abin da ya kamata ƴan kasuwa su kula da kyau, wata hikimar Allah, kasuwanci yana garawa a Ramadan kowane iri, kuma ba iya Najeriya bane, duk duniya ne Allah yana motsa kasuwanci a Ramadan. in abinci kake sayarwa kayan abinci suna motsawa in tufafi ne tufafi yana motsawa an gane ko to amma ku sani fa akwai wata hikima ta Allah yana motsa ma duniyar ka kuma lahira tana motsi idan ka rudu da motsin duniya ka kyale na lahira to kai asara yanzu wani danka da hadar abinci ne da aka kasuwar kanta ita kanta a lokacin Ramadan lokacin ta yayi maka kada wani da za a ce a rinka kwana a kasuwa inda da tsaro wallahi ko kwana ake kwanan ba zai ishe shi ba to amma duk da haka ya dan kuwa kamar yadda na gaya mana tun a farko ana bikin duniya ake na kiyama lalle lalle kar kai asara lissafa kuɗi hada hada siye da siyarwa sabuwar oda za ta shigo kaya za su iso wannan ya mantar da kai yin abin da ya kamata musamman na karatun alqur'ani musamman na istighfari musamman na hailala musamman na salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kai dan dako ne kana dakonka kana dauke da kayanka a madadin kai ta numfashi rinka hadawa da zikiri rinka hadawa da istighfari da haka ake moran lokaci abdullahi dan amr dan az yace na lura da annabi yana zaune a waje hira fa muke yi amma sai istighfari sama da dari da an yi magana shiru sai ce astaghfirullah wa atubu ilayhi to haka ya kamata wata rana Imam Ahmad yayi tafiya ya je wani kasa da yaje garin sai ya shiga cikin dare ba wanda ya san shi sai ya rasa inda zai sauka sai ya tafi wani masallaci a gefen masallacin sai ya ga wani mutum yana sana'ar gurasa daka da daddare yana ta kwaba fulawar gurasar sa to amma dabarar da mutumin yayi duk lokacin da ya numfasa zai buga fulawa sai ce subhanallahi wa bihamdi Imam Ahmad da yaje sai ya ce masa da Allah malami ba ko ne ina neman makwanci sai ce to bawan Allah gashi in zaka iya kwana a wannan dan shagon nawa irin shago ne aka yi masa a gefen masallaci dan ya rinka kula da masallacin Imam Ahmad ya shiga ya zauna har ya kwanta kamar yayi bacci sai ya lura wannan mutumin duk motsi yana sana'a karfi amma zikiri yake yi to kun san mutanen kwarai ba sa ganin abu na amfani na fa'ida su bashi sai Imam Ahmad yake tambaye sai yace bawan Allah duk tsawon rayuwarka haka kake yi yace haka nake shekara nawa kai kai wannan kana wannan sana'ar ya gaya masa sai yace to a ka'idar Allah ba ka rike ambatan Allah Allah ya baka wannan zikirin da kake yi me ka kula da cewa Allah ya nemaka a sakamakon sa sai yace wallahi a sakamakon wannan zikirin abinda na lura ban taba addu'a Allah bai karba ba sai yace amma yanzu akwai wata addu'a kwaya ai ita ta zame mun alakatai ita Allah bai karba mun ba ita kawai nake jira sai yace to me ke ci wannan addu'a sai yace ina ta roƙon Allah ya nuna mun Ahmad dan Hanbali ka ummatu shi ga Ahmad dan Hanbali an kawo masa shi cikin sauki to da haka duk lokacin da kake cikin wata hidima to koda ta duniya ce ka hada ta da ta lahira za su hadu da haka lokacin da muke ibadar azumi iyayenmu mata na gida wanda suke ta hidimar girke-girke da dafa-dafe ibada ce ita ma amma kar su shagaltu da iya ita kadai sulfe kike yi nika kike yi daka kike wanke-wanke kike rinka hadawa da astaghfirullah rinka hadawa da Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin har zuwa karshe rinka hadawa da subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim ina ɗan uwa celoli masu dinki kuma kar ku shagala da sana'ar ku ta dinki lokaci ne da sana'ar take motsawa take garawa mutane suna can suna sallar dare ku kuna dinka musu kaya an sha ku masallata dan Sokoto in dai haka za a tafi to wallahi an sha ku masalla amma lalle zuwa zakai Allah madaukakin sarki ubangiji ne mai rahama bai ce ba duka sai ka raya da ranka qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila wani sai goman karshe ta zo sai fara karban express yanzu waye zai zo ya ninka kudi ya samu dinki kaga kai asara duk abin da ka samu in dai a iyanan ka tsaya to kai asara wani zai samu ninkin baninkin abin da ka samu kuma bai yi asarar lokacin sa ba da haka wannan lokaci ne na gara fasa lokaci ne na alkhairi yana daga cikin ibadar da ake yawan so mutum yayi ta a wannan wata shine ibadar sadaka kyauta ci da mai azumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man faqara sa'iman falahu mithlu ajrihi, duk wanda ya ba mai azumi abun bude baki ya ci hayu ya sha ruwa za a ba shi irin ladan mai azumin. To anan ne za ku lura da kyau, akwai mawadata masu dabara yadda suke sai sun nemi mutumin kwarai mai himmar karatun Qur'ani. Ko a kasuwa ne zaka ga akwai wanda zai zo masallaci tun lokacin sallah bai ba, a watan Ramadana ya bude Qur'ani ya ta karatu. Ba ta akai duk wanda ka bawa sadaka ba ta karbu ba, amma bawa irin waɗannan riba ce. Duk abin da ya fi a wannan munin na Ramadana, in ka bashi abin bude baki ya ci, duk za a baka, kuma ba nasa aka taba masa ba. Shi yasa waɗanda suke zuwa ƙasashe da aka ci gaba ta fuskar addini, musamman ƙasa mai tsarki, za su ba ku labari. Mutum zai zo ya baka dabinan shan ruwa, ya haɗa maka da ambulan ɗin kuɗi, ya nemi maka magiya, dan Allah in an sha ruwa ka fara shan ruwa da dabino na da magiya. Saboda me? Saboda shi ya hango wannan ladan da manzo Allah ya faɗa. Duk abin da mai azumi yake a ranar, in ka bashi abin bude baki ya sha, sai Allah ya baka duk ladansa. Shi yasa malamai suka ce idan kana da dabara kuma Allah ya hore maka, a wuni ɗaya zaka iya azumi 100 wanda ba a yi, amma kai zaka iya samun ladan haka. Azumi ibada ce mai kuntataccen lokaci, ba kamar sallah ba. Kaga sallar azhar, a lokacin azhar zaka iya yin azhar irin ta guda nawa? Da yawa. A lokacin azhar, kan azhar lokacin ta fita, zaka iya sallah mai raka'a hurhudu hurhudu 20. Amma shi ku azumi one bottle ne for one man. Wai na garan jiya so ruwa. One bottle for one man. A wuni ɗaya duk ƙwazanka na azumi baka isa kai azumi biyu ba, sai dai kai nawa? Daya. To amma Allah ya san akwai mutane masu himma, masu ƙwazo, masu neman alkhairi. To irin wannan idan ka tara mutum 10 kana ci da su, duk wuni kana azumi 10 in an hada da naka 11. Shi yasa naga wannan abin a ƙasar Sudan. A Sudan idan lokacin azumi yayi, mawadata sukan tura da motoci jami'o'i na baki. Wani yace ya dauki nauyin mutum 100 har a gama azumi a gidansa za su rinka cin abinci. Kuma fa abinci mai sunan abinci. Abinci mai sunan abinci. Wani kaji ya ce ya dauki nauyin mutum 200, wani yace ya dauki nauyin mutum 50. To da ka karmi sakaci. So da dama idan ana magana ta kyauta ko sadaka ko ciyar da mai azumi, talakawa tunaninsu yakan kulle sai su dauka da su alhaji wani ake. A'a, wannan ko shakka babu talaucin tunani ne. Karka yadda ka zama talaucin talakan abin hannu, kuma talakan zuciya, kuma talakan tunani. A'a, sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama akwai talakawan abin hannu, ba su da kuɗi amma zuciyarsu bata mutu ba, zuciyarsu bata talauta ba. Kara suke kaiwa Annabi ta masu kuɗin su, zahaba ahlud dusuri bil ujur, masu kuɗi sun tafi da lada. Idan wancan an ce zai ciyar da mutum 100, kai bai yasa ba za ka iya ciyar da mutum 1 ba. Idan wancan zai iya bada kaza 1, kai me yasa ba za ka bada dabino 1 ba? Kai wanda ba zai iya bada dabino 1 ba ma fa an ce ko rabi ka bayar. Ittaqun nar walau bi shiqqi tamra. Kuma shi Allah al'amarinsa, wani sai ya bada kaza, wani ya bada dabino, ya karbi dabino, ya ki karbar kaza in ba a yi dangi dan shi ba. To ya kamata talakawan mu kula da wannan. Talakawan kasashe da yawa sun mana nisa, mu na Najeriya an bar mu a baya. Mu dai mun iya, Allah ya baku mu samu, Allah ya baka ka bani, saboda tsabar mutuwar zuciya. Amma dan Allah ya ba mu
ba da lada.
Manzo Allah ya gaya mana al-yadul ulya khairun min al-yadus sufla. Da haka talakawan sahabbai suka ce wa Annabi, masu kuɗin mu sun wuce mu da lada. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Suna azumi irin namu, suna sallah irin tamu, amma suna sadaka, mun ba mu da abin sadaka. Sai manzo Allah ya ce kuma kuna da shi. Ku rinka lura da kyau, in alhaji wani ya bada bandirin naira 100 ko naira 2000, kai kuma yi tasbihi 2000, ka kamo shi. In ya bada bandir shadda kaza, kai kuma yi tahalili kaza, ka kamo shi, ko ma ka wuce shi. Su ma masu kuɗin kuma sai suka ji. Da haka in sun fito da bandirin kuɗin sun bayar, kuma sai su yi salata. Talakawan duk da haka ba su haƙura ba, suka sake dawowa wajen Annabi, suka ce sun ji abin da ka faɗa, su ma suna yi. Sai manzo Allah ya ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Al-muhim yan uwana talakawa kar mu yadda a bar mu a baya, wallahi kar mu yadda a bar mu a baya. Alhazawan gari su yi sadaka, su yi zakka, su je haji, su raba jeran azumi, kuma ka ce za ku je ku shiga aljanna tare. Anya duk wanda ya riga ka kwanciya zai riga ka tashi, duk wanda ya fika ci zai fika koshi, da haka mu kiyaye. Na ga wani abu a ƙasar Sudan mai kyau, mutanen Sudan rayuwarsu kusan irin tamu ce, zaka ga garuruwansu su ma a bakin hanya yake. Yanzu idan ka tashi daga Kano nan zaka tafi Kaduna, ai zaka yi ta tarar da garuruwa a bakin hanya, kura ce imawa daga tsalle kaza kaza. To yadda mutanen Sudan suke yi, idan ana azumi in lokacin buɗe baki ya kusa, duk mutanen gari gaba ɗaya kowa zai kawo abincinsa bakin hanya, sai a samu samari su kuma sai su gicciye itace sai su tara hanya. Duk mutanen da suka biyo wannan titin, wallahi in dai magarba ta yi muku a wannan garin sai kun sha ruwa a garin, ba za su ba ku ba. Wata dabara ce ta su ba da sadaka ta ƙarfin tsiya, dan dai su ma su je su shiga aljanna. Amma yanzu a Najeriya ne kana tafiya, musamman kabu wata hanyar da ba sai na faɗa ba, da magarba ka ga itace, ai sai sallan nan. Da haka ya kamata dai mu motsa. Yana daga cikin abin da ake amfanuwa da shi a wannan wata mai albarka yawan sallolin nafila. To amma shedan ya nemi mana wata tsiya. Mutane sun san cewa watan Ramadana wata ne na sallolin dare. To wani takama da zai zo sallar dare sai ya watsar da sallar farilla, wani sai a raba dare ana sallah da shi, amma kuma ba zai samu ta asuba ba. To ka gane ya dan uwa, ita farilla ita ce asalin abin da Allah yake bukata daga wajen mu, ita wai wajabta mana. Idan yau da mutum zai mutu bai taba nafila ba, inda ya tsara farilla zai shiga aljanna insha Allah. Hadisin Muslim, hadisin Sufyan ibn Abdullah, yazo yace ya Rasulullah, ara'aita idza sallaitu al-maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltu al-halal wa haramtu al-haram wa lam azid ala zalika shay'a adkhulu al-janna? Qala na'am. Yace ya ma'aikin Allah, ni dai zan yi sallar farilla ba ruwana da nafila, zan yi azumin farilla ba ruwana da nafila, duk abin da yake na dole ni shi zan yi, ba zan kara ba, zan shiga aljanna. Annabi yace zaka shiga. Manzon Allah yace a lahira idan kaga ana binciken nafilan mutum, to farillarsa ce ta samu matsala. In farilla ta cika ba a ta nafila, kamar safaya taya ce, in tayar mota lafiyar ta kalau, dukkan safaya ba a bukatar ta. To ba ma fatan a ranar lahira ma a binciki nafilan mu, tun daga farilla fatan mu Allah ya sa yace a ce ku wuce kun gama. A hadisi kudusi Ubangiji ya ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma taraktuhu alayhi, bawa na ba zai taba samun kusanci zuwa gare ni ba da wani abu sama da farillan da na dora masa. Daka ya dan uwa, idan watan Ramadana yazo, farkon abin da yafi kamata ko ya wajaba ka kula da shi shine farillai. Farillai sallar asuba, azhar, al'asr, maghriba, isha, a jami'i akan lokaci. Wallahi duk mutumin da ya samu sallah cikakkiya a watan Ramadana ta farilla a jami'i akan lokaci, na rantse muku da Allah bayan Ramadan zai bada labarin yayi zama. Yayi zama ka gwada dan Allah, ko goman farko ka ce nayi alƙawari goman nan bari in gwada, ba zan kuskure wa sallah ko ɗaya ba a jami'i akan lokaci. Yanzu kar ka ce dole sai a sahun farko, a ko a sahun na biyu ne ko a na uku kai ko a na ƙarshe ne, amma dai kada ka mutu salakar ta wuce, ka goman farko ka gwada. Wallahi in aka cika goman sai ka ji yadda jikinka ma sai ya canja, rayuwarka sai ta canja, komai naka sai ka ji ya zama daban. To daga nan sai ka ƙare wa kanka tarbiya, sai ka ce to yanzu kuma an shigo goman tsakiya, to yanzu kuma ba zan wuce sahu na biyu ba. Yanzu ba wai in riski sallah akan lokaci ko in riske ta a jam'i ba, a'a, a kuma sahu na biyu zan rinka yi. Nan ma a ƙetare a gai 15, in ka ci wannan jarabawar a 15 za ka ga gaba da za ka sake samu a rayuwarka. Duk wata bukata da kasa a gaba kana roƙo, wallahi za ka bada labari. Idan aka zo 15 ka ce to daga yanzu kuma sai sahun farko, har azumi ya ƙare, ba wai kawai in yi sallar farilla akan lokaci ba, ba wai in yi jam'i ba, a'a, a sahun farko ma ba zan ga ƙiyar wani ba sai liman, sai dai a ga ƙiyata. To insha Allah kai wannan ka gama Ramadana, za ka ba wa mutane labari ya ka zama, ya ka ji duniyar yadda kake jinta yanzu haka kake jinta a da. Wallahi komai naka sai ya canja, sai ka ga ka zama da daban. to da ka karmi yadda shedan yazo ya rinka rudan mu mi bacci lokacin farilla mi sakaci lokacin farilla ai takaman mu za a yi tsayuwar dare da mu to ba cinya ba kafan baya bata wa kanka lokaci kake shi yasa Sa'id ibn al-Musayyib kamar da Imam Malik ya kawo a muwatta yace hatta daren Lailatul Qadr da zaka ga mutane suna dana masa suna dakon sa yace ba wani abu bane ba fa sama da ka kula da farillanka yace mu sahabbai da tabi'ai muna daukar duk wanda ya samu sallar isha a jami'i a daren Lailatul Qadr ya gama ya dace da Lailatul Qadr amma ka rasa sallar isha a jami'i to duk wata tsayuwar dare da zaka yi abin ai maka jajiri kai asara babba daka karmi yadda shedan yakan biyo mana hanyoyi daban-daban in yana so ya rude mu akwai mutumin da shedan yayi ya sa shi shirka ya kasa to sai ya dawo da kai bid'a wani yayi ya sa shi bid'a ya kasa to sai ya sa shi wasa da farillai ya nuna maka can nafila ya kawata maka ita dan dai ya baran maka da farilla to daka mu kiyaye irin waɗannan abubuwa ya ƴan uwa masu albarka yana daga cikin abin da zamu kiyaye a lokacin Ramadan shine kula da manya-manyan sunnoni na Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar sunnar gaggawar bude baki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma yazalu an-nasu bi khairin la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa akhkharus suhur mutane ba za su taba gushewa da alheri ba indai za su rinka bude baki da gaggawa sahur kuma su rinka jinkirtawa sannan da yin sahur din kansa akwai mutanen da za su ce su ba sa sahur wani ya ce shin ya ci abinci cikin sa baci yake ka daure ibada ce shedan ne yake so ya lalata ka shedan ne yake so ya baran maka da lada manzo Allah ya ce tasahharu fa inna fi sahuri baraka kurin ka sahur a sahur akwai albarka abinda baka gane ba shine shi sahur din ba wai abincin bane kadai lokaci ne mai tsada ga wanda ya san kansa ba sai a watan Ramadana ba ko a wajen Ramadana asuba ba ta yi maka kana bacci in ka san kanka domin bayin Allah na kwarai ubangiji ya ce kanu qalilan minal layli ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun kuma yace wal mustaghfirina bil ashar shahida Allah annahu la ilaha illa huwa manzo Allah ya faɗa idan wannan lokaci yazo ƙarshen dare kenan Allah ne da kansa yake saukowa sama ta daya saukowar da ta dace da shi yana shela yana ina mai neman gafara in gafarta masa ina mai neman biyan bukata in biya masa ina mai tuba in karba masa manzo Allah ce Allah ba zai gushe ba yana wannan talla da shela da raba gara basa har sai asuba tayi daga nan damar ta kubuce to daka bayin Allah na kwarai ba sa sakaci da wannan lokacin daka da aka ce kai sahur ba ana nufin dole sai ka tashi ka ci abincin da ka cika cikin ka ta yadda cikin ka zai lalace ba ko makwarwaduwa daya ka sha ko dabino kwaya daya ka ci amma dai lokacin ya riske ka idan ka abude kana ibada in abincin kake ci kana hadawa da istighfari domin ba ibada da take istighfari tsada a wannan lokacin daka mu kiyaye
ibada lada
yana daga cikin ibadoji masu muhimmanci a wannan lokaci yawaita addu'a a kowane lokaci musamman a lokutan da ake karba addu'a na musamman in suka gifto da Ramadana to falalar su karuwa take bayan kiran sallah kafin iqama lokacin amsa addu'a ne cikin sujjada na kowace sallah lokacin amsa addu'a ne a halin tafiya lokacin amsa addu'a ne ƙarshen dare lokacin amsa addu'a ne a yayin da kake azumi da azuminka a bakinka in kai addu'a za a amsa wali sa'imi da'awatun mustajaba musamman a lokacin shan ruwa lokacin bude baki to karmi sakaci da addu'a dan Allah ya nuna mana muhimmancin addu'a a watan Ramadan sai kawo maganar addu'a a ƙarshen ayoyin azumi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an har izuwa ƙarshe yana daga cikin ibadoji masu muhimmanci a lokacin Ramadana shine yin umara ga wanda Allah ya horewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce umratun fi ramadana ka hijjatin ma'i duk wanda ya umara a Ramadana kamar aikin haji yayi kuma aikin hajin tare da ni haka matukar kana da dama karka kalli tsadar kujerar duk abin da zaka bayar ka je kai ibadar yafi abin da ka rasa a ce kai aikin haji kamar da annabi to me ya kai shi to daman kana tsammanin wannan zai yi sauki ai dole ya tsada ai dole ya tsada ai me kima mai daraja ba a samun sa da karamin farashi to mu kula da wannan yayin uwa masu albarka abubuwa suna da dama wanda mai azumi ya kamata ya kiyaye mai azumi ya kamata ya san su amma lokaci ba zai ba mu damar sai mun ambaci komai ba abinda zan tike mana da shi a ƙarshen ƙarshe shine ibadar azumi kamar kowace ibada ce, ibada kuma ba a yin ta da ka, dole ne ka je ka nemi ilimin ibada. Ba za ka rasa ɗan littattafai da aka rubuta ba akan azumi, ɗan ƙanana-ƙanana ka karanta, duk abin da ya shige maka duhu game da ibada baka san shi ba, yi maza kai tambaya. Fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamu, yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci halartar majalisan tafsiri a lokacin Ramadana, waɗanda Allah ya ba su dama na ɗaukan ɗawainiyar yaɗa tafsirai a gidajen rediyo, ba wai don 'yan birni ba, don 'yan ƙauye. Su 'yan ƙauye har yanzu rediyo tana da amfani a wajensu, ba sa zama ba rediyo. Da haka wanda ya samu dama ya ɗau nauyin sa tafsiri don 'yan ƙauye su ji, su gyara addininsu, ba ƙaramin lada ba ne. Li an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am, Allah ya shiri mutum ɗaya ta sanadiyyarka ya fi a tara maka duk dukiyar duniya. Da haka masu wadata, ko da ba ku kuke karantarwa ba, amma kuna ba da gudunmawar da masu karantarwar taskun ba ta gaza tasu ba. Da haka a yi ƙoƙari a yi haka. Samari ku 'yan zamani wanda ake riƙe da wayoyin hannu da social media, to a kiyaye postin ɗin sharri, wallahi a kiyaye. Duk wannan garaba sanda muka faɗa da duk wannan abin da ka sani na azumi, za ka iya yi ka tashi a zero a tutar babu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, man lam yada'a qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatan fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu, duk wanda ba zai daina ƙarya ba, ba zai daina yada ƙarya ba, ba zai daina yada sharri ba, to ba ruwan Allah da yunwa ka da kishirwanka. Ina sojojin baka 'yan siyasa, musamman a garin Kano, ya kamata a kiyaye ai hattara kar ai asara. Azalla ce rubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal-'atash, da yawan wani mai azumin bai da riba kawai sai yin wa banza da kishirwa wofi. Dan haka mu kiyaye, mu kiyaye, kada mu yi abin da zai jawo mana fushin Ubangiji a madadin mu samu yaddarsa, a madadin mu samu kusanci da shi, sai dai mu sake samun nisa gabaransa. A ƙarshe, mutum yana iya wa kansa da kansa hisabi ya gane Allah ya karɓa aikinsa ko bai karɓa ba. Magabata su ne wa kansu wannan hisabin. Duk lokacin da kaga kayi aikin alkhairi sai ka sake samun dama kai ka sake ci gaba, to alamar Allah ya karɓi na baya. Domin shi Allah a ƙa'idarsa, in kai abu ya karɓa yana ƙara maka damar ka sake yi, yana ƙara maka damar ka sake yi. Amma in kai bai karɓa ba, to ba za ka sake sha'awar ba ka sake ba. Kisa Sheikh Muhammad Al-Amin Shamsiti ya ce, so da dama ana gane mutanen da suka yi wa Ramadana shiga kuttun kadangare, ba su riba komai a cikinsa ba. Duk wanda ya daina aikin sabo, ana idar da sallah sai ya dawo, yayi asara. Yanzu akwai wanda da an ce an yi sallah, farkon abin da za su yi na bikin sallah shi ke nuna maka ba su yi Ramadana ba, ba su mawar komai ba, shiriri ta suka yi. An gama Ramadana da bikin shaye-shaye, an gama Ramadana da bikin fasikanci, an gama Ramadana a bikin sallah an karke da fati da cakuɗeɗe ne a tsakanin maza da mata, wannan ya nuna an yi asarar banza. Allah madaukakin sarki ka sa mu zuci Ramadana,
amin,
da ranmu da lafiyarmu. Allah ka sa muna daga cikin waɗanda za mu azumce shi,
amin,
kuma Allah ka karɓa mana. Allah ka sa muna daga cikin bayin da za a yanta. Allah wannan ƙasa tamu, Allah ka zaunar mana da ita lafiya,
amin.
Shuwagabanni, Allah madaukakin sarki ka ƙara kimsa tausayi a cikin zukatansu,
amin.
Akwai wani abu da yawan mutane suna faɗa, ni ma zan shiga cikin rububi in faɗa. To wannan shekara Allah madaukakin sarki ya so mu da alkhairi, ba kowa ya mana ba, Allah ne ya mana, shine saukar kayan masarufi a lokacin Ramadan. Malamai ba wa'azin da basu yi ba, amma wa'azin bai yi tasiri ba, amma yanzu ga Allah ya yi aikinsa. Allah mun gode maka, ba don muna fatan waɗansu su kare ba, ba don muna fatan waɗansu su rasa ba, a'a, amma dai za mu so mu kuma mu ji daɗi, mu ji sauƙi. Kuma kai wanda yanzu kayan abinci suke karewa kake jin ba daɗi, kayi asara, kai wa kanka adalci mana. Aƙalla shekara 20 baya duk Ramadana in ya zo riba kake ci, to yanzu ba za ka bar talaka kuma a shekara ɗayan nan su ɗan yi dariya ba? Ina ma ni inda ni ne, sai kai wata dabara ka yi zakkar buzu, wata dakar buzu. Ai, buzu ne ya je ɗiban ruwa a rijiya da 'yan sulallensa a aljihunsa na gaba, ba da niyyar sadaka ba, kuma bai ankara ba, yana durkusawa kawai sai sallallahu suka tafi shar kansu kai kasa yace sadaka sadaka, sai da kawai sai ka dau niyya. Wannan abu da yake faruwa na karyewar kayan abinci wanda waɗansu basu so ba, to ina ma su canja niyya su mai da abin sadaka, to Allah mun yadda da kaddararka da wannan yanayi da ka kawo, Allah muna neman ladan ita kanta wannan kaddara a wajenka. Kuma wallahi mu sani Allah yana tausayin masu tausayi ne a cikin bayinsa. Waɗanda kuke sama ku tausaya wa na ƙasa, kuma na saman ku sai ya ji kanku. Ya ƴan uwa masu albarka, mu sanya ibada a cikin mu'amalolinmu, mu sanya neman lada a cikin cinikayyarmu. Idan kai ɗan kasuwa ne kuma kayanka suna daga cikin kayan da ake bukata a irin wannan lokuta, wallahi ko sulai biyar ka rage da niyyar Allah na yi haka ne dan kai, dan in sauƙaƙa wa bayinka, wallahi Allah zai karɓa maka, Allah zai maka albarka. Amma kada idanmu ya rufe duniyar 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 nan, sai ranar da ka mutu kila za a yi sabon kuɗi. Kuma duniyar nan ka gama duk samun abin da za ka samu a cikinta, idan ka sako riga doguwa guda biyu a jikinka ba sanyi ake ba, sai a ce ka haukaci. In ka saka hula biyu a kanka ba sanyi ake ba, sai a ce ka yi me, ka haukaci. In da kana da gida dubu, in dare a nawa za ka kwana? Gado in ana kawowa daga lahira, ka kawo gado kasa a wancan ɗakin, kasa a wancan ɗakin, in dai dare a nawa za ka kwana? Agogo, duk tsadar agogonka. Shekaran jiya na je aski na game da wani attajiri yana ba da labari a wajen aski, yace yana da agogon da ya kai ko miliyan 300 da na, wallahi haka yake faɗa. To kaga wannan agogon duk tsadarsa da zai sa biyu ya zama me? Ashe duniyar kaɗan ce, ba kwa ganin idan wadata ta yi wadata, in kaga daman ana ta kwalliyar tsumma ai da saura ko? Ku za ku ba mu labari, in wadata ta yi wadata, mawadata farin kyalle suke koma sa alkaba ne tsakanin makabarta. Za ka dan Allah duniyar nan mu bi ta a sannu, mu bi ta a sannu, mu sani wannan damar da Allah subhanahu wataala yake ba mu ta mi ayyukan alkhairi muke wasa da su. Jiya an ba wasu basu da amfani da su ba, yau suna kuka, yau suna kuka. Wani a shekarar da ta wuce yana Allah Allah azumin ya zo, sai da aka ce an ga watan sannan ya mutu. Wani ya gama tanadin kayan sallah amma sai magada aka rabawa. Wani ranar da aka ce an ga watan, a ranar ya gamu da wani hatsari lafiyar ta tafi, har yau bai tashi ba. Kuma wannan abubuwa fa duk da Allah yake gwada mana, gani ga wane ne ya ishi wani tsoron Allah. Yanzu ko ni ko kai ko mu da muke ta Allah Allah, watan ya zo tare da fatan alkhairi, amma ba fa garanti ne muke da shi cewa za mu gani ba. Fita ka mu yi kokari mu yi amfani da damar mu kafin ta wuce. Kuma in kun lura da kyau, wanda wannan rubutacce ne a cikin littattafai, yana daga cikin lokutan da aka fi yawan mutuwa, gab da azumi, cikin azumi, bayan azumi. Ku lura da kyau, da yawan malaman musulunci za a ce maka a daren sallah ya mutu, a goman ƙarshe ya mutu, ɗaya ga ramadana ya mutu. Ko da a ce ba wai mutuwar ce ta fi yawa a lokacin ba, amma ta fi bugar mutane, ta fi ratsa mutane, saboda wane ya gama sadaukarwa kawai za a yi idi da shi, amma ba a yi ba. Wane ya gama sadaukarwa ya tanadi duk abincin da za a ci a gidansa na ramadana, amma ba a yi da shi ba, sai magada. Da haka wannan wa'azi ne Allah yake mana, inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha, inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Da haka mu zamo masu tausayi, mu zamo masu rangwame, dan mu ma Allah ya tausaya mana, dan mu ma Allah ya rangwanta mana. Allah madaukakin sarki ka tausaya mana, Allah ka rangwanta mana, Allah ka sauƙaƙa mana kuncin rayuwa, Allah madaukakin sarki ka tsare mana imanin mu. Allah ka kare mu daga hutuntunan zamani, Allah ka tsare mu daga cututtukan zamani, wannan kasuwa Allah ya kara mata albarka, wadanda suke neman arziki a cikin ta Allah ya habaka arzikin su, wadanda suke nema Allah ka basu, wadanda kuma suka kai sidratul muntaha wajen nema da samu to Allah ka rika musu. Allah madaukakin sarki ka sanya albarka a cikin dukkanin kasuwannin mu na jihar Kano. Allah madaukakin sarki ka kara habaka albarkar kasuwanci a wannan jiha. Jihar Kano ta kasuwanci ce. Allah madaukakin sarki ka rika mana. Allah ka ba mu lafiya, ka ba mu zaman lafiya. Allah ka samu rasuwatan azumi mai albarka, mu azumce shi da kyakkyawan niyya. Allah madaukakin sarki ka karba mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.